بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muna ƙare wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan rana mai albarka, ranar Lahadi 12 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 1 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya. Dan ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan babban masallaci na Juma'a na kan degar nasonar a babban birnin Yamai, a unguwar Tala, babban birnin Yamai, jamhuriyar Nijar. Kuma wannan shi ne darasinmu na 11 a wannan shekara a cikin tafsiri, kuma wato na suratun Nisa. Wannan shi ne darasinmu na nawa, na 14 ko? Yawa, shi ne darasinmu na 14. Muna nan a cikin suratun Nisa. A jiya, idan ba a manta ba, mun tsaya a ƙarshen aya ta 28. Yau Allah yadda za mu tashi farkon aya ta 29. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta, ya ba mu ikon karanta daidai tare da aiki da shi, ya kare mu daga wato faɗawa cikin kuskure. Muna fatan Allah ya mana jagoranci. Allahumma Allah subhanahu wa ta'ala ce, ya ayyuhal ladhina amanu.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa naffihi. Ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
نعم. الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku wanda kuka yi imani, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar da ba ta gaskiya ba. Wato Allah subhanahu wataala ya kira muminai da cewa kada su ci dukiyoyinsu tsakaninsu da juna ta hanyar da take ba ta gaskiya ba, kenan ta hanyar zalunci. Allah ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum, ai illa bi ma'ana lakin, sai dai in ta hanyar kasuwanci wanda ya kasance tsakaninku akwai yarda, ai an taradin minku akwai yarda tsakaninku, ka yarda zaka siya, ya yarda zai siyar maka. Kun gane ko? Allah ya ce wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe kawunanku, innallaha kana bikum rahima, lalle Allah ya kasance dangane da sha'aninku wato mai jinkai ne, wato Allah ya kasance dangane da mu'amala tsakaninku da shi, ko kuma yadda yake mu'amalanta ku bayansa, mai jinkai ne gare ku, mai tausayi ne gare ku, baya yin abin da zai tsananta muku har ya kai ga halaka, wato rayukanku. To dan haka kuma wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe rayukanku, domin Allah da ya halicci rayukan naku ya san kimar rayukan naku, shi yasa bai yadda ku kashe ta ba. Duk wanda ya kashe kansa to Allah subhanahu wataala zai masa hukuma ta musamman. Kun gane ko? Shi yasa Allah ya ce inna Allah, lalle Allah kana bikum, ya kasance gare ku rahiman, mai tausayi ne, mai jinkai ne. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku mu'minai, ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya ku mu'minai kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar da ba ta gaskiya ba, kenan ta hanyar barna, ta zalunci wa juna. Shi yasa nazirwar wannan aya cikin suratul baqara Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami lita'kulu fariqan min amwali an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku ta hanyar farna. Kun gane ko? Har ta hanyar ku dinga mika dukiyar zuwa ga masu hukunci alqalai, dan ku zalunci juna. Wato kan wani yana bin ka bashi, ko yana bin ka wani haƙƙi, sai ka je ka samu alƙali ko aboka ka biya shi wani abu, ka ce a maida ƙarya gaskiya, wannan duka Allah ya hana. Haka nan ta hanyar sata da fashi, duka ya shiga cikin aklu amwalakum bainakum bil batil, duka Allah ya haramta. Kenan bai halatta duk wata hanya da za ku ci kuɗin, wato za ku ci dukiyar juna tsakaninku wacce bata halatta ba, to haramun ce. Shi yasa amalan mai ahalar yake cewa wa aklu amwalin nasi bi ghairi tibi nafsi, haka nan haramun ne cin dukiyoyin mutane ba tare da daɗin rai ba. Duk wanda za ka nemi dukiyarsa ba yana so ba, ka ci to ka yi aikata haramun, ka shiga ƙarƙashin cikin wannan ayar da Allah yake hani, kenan baka hanu ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana cin dukiyoyin juna, wato ta hanyar da ba ta gaskiya ba, sai dai ta hanyar da take ta gaskiya. Da Allah ya ce illa an takuna tijaratan hadiratan, Allah ya ce sai wato illa an takuna tijaratan an taradin minkum akwa, sai ta hanyar kasuwanci wanda yake akwai yarda a tsakaninku. To wasu malaman suka ce to nan wato an takaice kasuwanci kawai shine hanyar da za a samu a ci dukiyar juna, ko kuwa akwai wasu hanyoyi da mutum yana iya samu ya ci dukiya tsakanin shi da ɗan uwansa kuma ta halal, ba ta hanyar kasuwanci ba. Kun gane ko? To kama anan as'ilatul qur'an nil majid an kawo asila, kaifa khassat tijara bizikri, ta yaya Allah ya keɓance, ya keɓance wato ambaton kasuwanci siye da siyarwa da ambato shi wato fi ƙauli ta'ala cikin faɗinsa maɗaukaki, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, sai dai in ya kasance har wato har ta kasuwanci, ta kasuwanci wanda yarda ya shiga a tsakaninku, kenan kai ka yarda ka siya, shi ya yarda ya siyan ma. Kun gane ko? To sai ce ma annal hibata, tare da cewa alhiba kyauta, kun gane ko, wasadaqa da sadaka, wal wasiyatu da wasiya, kun gane ko, tunda al'ataf ne na annal hibata wasadaqata wal wasiyata, wato cewa kyauta da sadaka da wasiya, wadiyafa, kun gane ko, da liyafa, ko a Hausa liyafa ake cewa, ko ba haka ba? To duka dai harka ce ta a yi maka wani wato hidima da dukiya, wa gairi ha da waɗansu waɗannan, taqtadi alhalal aidan, su ma suna hukuntar da halal ne idan mutum ya ci wannan dukiyar da aka yi masa diyafa, ko aka bashi sadaka, ko aka bashi kyauta, ko aka yi masa wasiya da ita, ko kattijara ita ma kamar kasuwanci. To menene amsar da Allah ya sa ya keɓance kasuwanci? Kulna ma ne ce sai mu ba da amsa, innama khassaha bizikri, kada Allah ya wato keɓance kasuwanci da ambato, li'anna mu'zamu at-tasarrufu al-khalq fil amwal innama huwa bit-tijara, domin mafi yawa wato mafi girma da yawan wato sarrafa wato tasarrufi na halittun Allah subhanahu wata'ala a cikin har sha'anin dukiya yafi kasancewa ta hanyar kasuwanci. Kun gane ku? Hada-hadar kasuwanci tafi yawa akan bada sadaka da bada kyauta da kuma shirya diyafa da wasiya. Kasuwanci ko ina a koda yaushe kuma ana aikata shi. Kun gane ku? To shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai ya kebance wato kasuwanci a nan wannan aya. Aule anna asbabur rizq aktharuha muta'allaqun biha, malai ce ko kuma sababi na samun arziki mafi yawansa ya fi kasancewa a cikin kasuwanci. Kun gane ko? Sababi na samun arziki mafi yawansa yana da alaka da kasuwanci, domin duk yadda kaga ana samun dukiya a amfani da ita, to sai kaga idan ka duba da ta hanyar kasuwanci da ta hanyar da ba ta kasuwanci ba, za ka ga ta hanyar kasuwanci ta fi yawa. Kun gane ko? Mutane nawa za ka ji da ba su da komai, amma sakamakon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan kasuwancin nasu. Kun gane ko? Sai ka ga abu ya haɓaka, sai ka ji a ce dawa na fa tallanki yake, ko ba haka ba, dawa ne faskare yake, dawa ne garuwa yake, amma shi ne mai kuɗin garin nan. Dukka haka za ka ji ana, to Allah yana haɓaka kasuwanci. Kun gane ko? Nan da nan wato ka ga mutum da ba kowa ba ne ba, Allah ya sa mishi albarka saboda albarkar da ke cikin kasuwanci. Shi yasa aka buga misali da cewa sai dai in ta hanyar kasuwanci ne wacce yarda ta shiga tsakaninku, amma ba dan wai sauran hanyoyin da ake samun dukiya a tsakanin bayi na Allah suke tasarrufin dukiya a ce ba halal bane ba. A an faɗi kasuwanci ne saboda shi aka fi samun dukiya a cikin sa. Kun gane ko? Amma duk abin da ya shafi koyarwa, mutumin da gwamnati ta ɗauke shi yana koyarwa, kaga yana yi tsakani da Allah kuma ana biyan sa albashi, to shi ma nan yana cin wannan dukiyar ta hanyar gaskiya ne, inda ya kiyaye haƙƙinsa. Wani aikin gwamnati wanda gwamnati ta ɗauke ka kana cika wannan aikin tsakaninka da Allah, to wannan aka wata ya mutu aka ɗauki albashi aka baka, ka ci dukiyarka domin ka sai da lokacinka, lokacin nan naka shi ne kamar hajarka, sai gwamnati ta siye shi. In ka ba da shi daidai bisa yardar da aka ce karfe kaza ka zo aiki kaza ka tashi kana cika wannan, to idan ka karɓi duki ka karɓi albashinka to ka ci halal, wannan ba ka ci bilbatin ba, shi ma ya shiga kamar a matsayin tijaratan. Kun gane ko? An taradin minkum. Haka nan duk mutumin da za a sa shi wato a yi yarjejeniya da shi ta wani aiki ya yarda zai yi, shi ma wanda ya sa shi ya yarda zai bashi kaza, to duka ya shiga illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kenan duk wani hanyar takassur samun kuɗi wanda yake na gaskiya ba na laifi ba, idan an yi shi ya shiga cikin wato kamar illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kun gane ko? Kenan bai tsaya akan kasuwanci kawai ba. Sai mu zo dangane da shi kasuwanci yaya ake kulla shi har a samu yarda a cikinsa. Shin sai an yi magana da magana koko an amince ta hanyar rubutu? Kun gane ko? Ya halatta mai kaya zo ya rubuta ya ajiye takarda ya yi koyi liƙa a jikin nan kaza ake sirwa nan kaza, idan ya zo ya sanya wannan abu kai ma ka zo ka gani ka ɗauka ka ajiye wannan kuɗin da ya rubuta, shin ya zama an taradin minkum? Wasu suka ce lalle ya zama an taradin minkum, domin haka ya rubuta, rubutu ma yana wakiltar magana. Idan ya rubuta kai kuma ka karanta ka gani ka yarda ka ɗauka ka ba da kuɗi ya yi daidai, domin akwai lokacin ishara, akwai wanda kurma ne shi baya magana sai dai a rubuta masa ya gani ya yarda. Kun gane ko? Ko a kwatanta masa har ya gane, kenan ba dole bane sai da baki. Kun gane ko? Ko da da rubutu ko da da ishara suka ce ya zama an taradin minkum, yarda ake so. Kun gane ko? Yarda ake, ka gani ka gamsu ka ɗauka ka biya. Kun gane ko? to wannan duka hanyoyi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda a ciki wato dukiya tsakanin juna ta hanyar wato yarda ta hanyar dadin rai amma duk hanyar da ba wannan ba hanyar da ta zamto akwai rashin gaskiya a ciki akwai garari shi yasa musulunci yazo ya hana wasu nau'i na kasuwanci irin su bai'ul ina kun gane ko kasuwancin da zai zamto akwai zalunci a cikin sa mutum yazo ya ramci kudi a gurinka bai yana buƙatar kudi sai kai kuma ka hana mai rancen sai ka kawo masa wani abu ka ce in zai iya siya sai ya ce ya siya to amma kuma ka ga bai da kudin da zai biya sai ka ce to kai zaka ƙara siya sai ka siya ƙasa da yadda ka siyan masa kuma dan shi kuma zai siya saboda yana son wannan kudin ka ba ka taimake shi ba kun gane ko da ire-iren waɗannan ko irin cinikin nan da ake cewa cinikin kifi a ruwa ba ka ga ko cinikin biri a sama kun gane ko abu ba ka gan shi ba hakikaninsa ba a kwatanta maka shi ba ka gan shi ba wannan duka musulunci ya hana saboda akwai garari a ciki kun gane ko an fi son abin da za a gani zahiri sai dai abin da malamai suka ce idan aka zo maka da hoton abin kuma aka ce hakikaninsa haka yake to in dai ka yarda kuma abin ya zo hakan yake ba tare da ya canza ba to wannan kasuwancin ya tabbata kun gane ko to akwai nau'ika na kasuwanci da aka hana irin su abin nan da muke yi wani irin kasuwanci da ake yi a ce kakara mutum ya kafa tabul din shi ta tsufa ko yana so ya canji sai a trough sai wani ya kawo shi mata sa sai ya ce to gashi ka bani takan baka nawa zan cika maka ba tare da kai wancan ka san nawa taka ta tashi ba shi ma nawa ta su ta tashi wannan akwai kuskure a ciki suka ce abin da ake so kowanne ya san tashi nawa take kimar tasa shine zalunci ba zai shiga ba amma nan trough din da ake kawai a duhu sai an bugi wani a kowa a san nashi nawa ne ni da nazo da tawa mara kyau nawa ce tawa nawa kimar ta kai da zaka sayar mu da taka mai kyau nawa to sai a san cikon da za a biyo ba shine gyaran kawai abu a duhu ne ba a so kun gane ko an fi son komai a fito da shi kiri-kiri ba la darara wala dirar ba cuta ba cutarwa wa'annan duka kaga da yawan mutane suna ganin kasuwanci ba wani abu bane ba amma ku je ku gani babu babukan da suke da wahala a cikin karatun fiqhul malikiya irin babi na kasuwanci yana da faɗi ƙwarai kuma da za mu yi haƙuri mu nutsu mu je mu karanci karatu mu karanta ko mu wadda ka ɗauka ta Imam Malik idan ka nutsu ka karance ta gaban malam akwai kasuwancin da har ka mutu ba za ka je gare shi ka yi shi ba ballantana har ka je ga na haramu saboda kasuwanci kala-kala na halal suna nan da yawa ba su da adadi wanda sun halatta a yi ba mu kai ga waɗanda ma suke na halal ɗin mun yi su ba amma sai ka samu akwai ruɗani cikin kasuwanci ba ba haka ba wani bai da komai bai da jari amma yana kasuwa kuma yana kasuwanci in ya zo ya karɓi kuɗin wane ya je ya siyo masa kaya kuma ya ci riba a ina kai ba ka da jari kuma kana zuwa kuma kana da abin siyar
sai garan mashi Allah
to kaga irin wayannan abubuwa duka ya kamata mutum ya je makaranta ya san menene halal a cikin kasuwanci ya san menene haram dan Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba tunda an halatta kasuwanci abu ne mai kyau ko ba kamar yadda yahuda da kafirai suka ce ba innamal bai'u mithlu riba da suka tashi shegantaka sai suka maida ma kamar riba ita ce asali wato riba ita ce asali kasuwancin shine ba suka ce innamal bai'u mithlu riba kun gane ko suka ce ai kasuwanci kamar riba ne maimakon tashbihil maqlub in ji malamin malaka maimakon a kamanta ribar da kasuwanci sai aka kamanta kasuwanci da riba a ga wannan an yi zalunci to kasuwanci shine halal kamar yadda Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba Allah ya halalta abin da ya shafi ka siye da siyarwa ya haramta kuma abin da yake riba Allah ya mana tsari da riba to wannan aya dai ta zo dan ta yi bayanin da ya halalta ba mu'minai su ci dukiyar juna ta hanyar da ba ta gaskiya ba bil batil kenan sai ka kama mafhumul mukalafa shine duk hanyar da take da ta gaskiya za a yi wato a amfana da dukiya dama dukiya ai Allah ya yi ta ne dan ku amfani juna kun gane ko koda ta ji akwai wanda yake jigonta shine wanda take rike a hannunsa to ba wai daidai bane ya rike ta ta zauna a gurin shi a juya ta kowa ya samu rabansa kun gane ko ta hanyar da yake ta gaskiya shi yasa Allah ya ce illa an takuna tijaratan an taradun minkum sai Allah ya faɗa ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe rayukanku anan da Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe rayukanku akwai wato hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wato koda mutum ya tashi misali ya tashi da asubahi ga ruwa lokacin sanyi kuma ya tashi da janaba bai iya wato yayi amfani da wannan ruwa saboda sanyin su ko jikinsa bai da lafiya idan yayi wankan janaba zai iya samun matsala har ya kai ga wato ya kai ga halaka zuwa ga ransa to yayi taimama sai ya sallu kun gane ko saboda fadin Allah madaukakin sarki wala taqtulu anfusakum kamar yadda ya faru hadisin bi ma'ana ba wai kai tsaye maganar manzo Allah bace a'a hadisi ne taqariri tabbatarwa manzo Allah wata rana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai yayi musu sallah shi yana da taimama su kuma sun yi alwala kuma shi janaba ce ma ta same shi sai suka kai ƙarar shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me yasa kai haka yace ya rasulullah ni na tashi da janaba kuma ban jin dadin jikina ina da matsala ta rashin lafiya kuma idan na yawanka zan iya samun matsala kuma Allah ya ce wala taqtulu anfusakum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi saboda ya gane ya fahimci aya kenan ba san addini bane da zafin ruko da addini zai saka kai kanka zuwa ga halaka wa ma ja'ala alaykum fi ddin min haraj ba a sanya muku tsanani a cikin addini ba kun gane ko addini Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra nufin Allah ya sauƙaƙa muku ba ya tsananta muku mutumin da ya tashi bai jin jikinsa ga lokacin sallah yayi da asuba kuma yana da janaba bai iya taɓa ruwa to yayi taimama ya sallah idan rana ta fito ya aka samu sauƙin sanyi sai ya yi wanka ya ci gaba da sallolin shi kun gane ko addinin musulunci sauƙi gare shi haka nan wanda ya ji rauni a ka kun gane ko kai ya je ya zuba a kansa ruwa ya shiga cikin ciwon nan ya ji halaka wala taqtulu anfusakum haka nan kada ka je inda ka san hanya ce wacce in ka bi ta akwai hatsari akwai ɗan banza akwai ɗan fashi ka ce kai za kai ne dogaro da Allah ne kana da tawakkali kawai ka bi hanyar da mutanen banza suke su zai su ba ka shi ko su kashe ka ka zo ka ce wa yake tawakkali wannan tawakkali yake kiransa ganganci ko ka ta guje gudaran dinnan baka kalli titi dama da hauli ba ka ce ai kai ka dogara da Allah ka kashe kanka dinin musulunci yana da tsari akwai tawakkali akwai tawakkali ko ba haka Allah da ya halicce ka da ya sa yake son ka yi tawakkali ka dogara da shi din kuma shi ya halicce al-asbab sabab ruko da sababi ba al-akhd bil asbab la yunafi tawakkul ala Allah ruko da sababi baya kore dogaro da Allah kun gane ko ga kudinka ka sa a aljihuka ka makale su sai ka dogara da Allah amma ka bar su a ko ina ka ce ka dogara da Allah la an kwashe lalle ba za mu ce wanda ya kwashe su ya ci halal ba amma dai kai kai ganganci ka bar kayanka kun gane ko to Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe rayukanku kenan duk abin da za ka yi wato ka kare ranka ranka mai tsada ne ran ɗan mumini yana da tsada ran mumini shi yasa a hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ko magana Abdullahi dan Umar Abdullahi magana Umar dan Khattab ne ya kalli Ka'aba yace yake Ka'aba duk falalarki a gurin Allah da duk wato matsayinki a gurin Allah ran mumini yafi ki daraja ku duba girman Ka'aba, amma Sayyidina Umar ya ce ran mu'min yafi ki, ya dogara da ayoyi ne ba wai kai tsaye magana. Allah ya ce duk wanda ya raya rai ta mu'mini guda kamar ya raya duniya ci gaba daya, haka wanda ya kashe ran mu'mini guda kamar ya kashe duniya gaba ki ɗaya, ko ba haka ba? To ka gani, wato rai na ɗan adam yana da ƙima, shi yasa wato duk mutumin aya ta zo da duk wanda ya kashe man umman qatal mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam wa qadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban alima. Duk wanda ya kashe ran mu'mini da gangan, kun gane ko? To Allah ya ce ya tsine masa, kun gane ko? Jazaa'u jahannam, Allah ya ce sakamakon sa shine wutar jahannama
khalidan fiha,
zai dawwama a cikin ta. Wa qadiba Allahu 'alayhi, Allah yayi fushi da shi, wa la'anahu, ya tsine masa, subhanallah. Shi yasa a wajen Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa, da ya ce wanda ya kisan rai ya kashe mumini bai da tuba. To shi kadai duk ya saba sabai, ya ce saboda wannan aya Allah ya faɗi abubuwa masu narko. Fa jazaa'uhu jahannam, sai kenan,
khalidan fiha,
khalidan fiha, zai dawama a ciki.
Wa
qadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban. Abin yayi yawa, tashin hankali yana da yawa. Shi yasa ya ce la yastatabu, wanda ya kashe mumini da gangan ya ce bai da tuba. Amma sahabbai dukkansu sun saba masa, in yayi tuba tuba tsakaninsa da Allah, Allah zai karbi tubarsa, tunda akwai laifin da ya fi wannan. Laifin da ya fi wannan shine shirka ga Allah, kafirci, kuma ana tuba, ko ba haka ba ne? To amma dai lalle wanda ya kashe mumini, tunda dai in ka kashe din wanda ka kashe ya riga ya tafi, ba a san wanda zai yafe maka haƙƙinsa ba.
Gaskiya ne,
haƙƙin Allah dai in ka tuba ka kashe masa bawa, in tuban naka na gaskiya yana iya tausaya maka, ko? To shi ɗan uwansa kuma aka biya su diya, ko kuma suka ce sun yafe, su ma dai tasu ta tafi, to ran wanda aka kashe ba.
Gaskiya ne,
kuma Allah baya yafe haƙƙin wani akan wani.
Gaskiya ne,
dole sai an je can, in ya shako ka ka sha shaka, idan Allah subhanahu wataala ya tausaya maka sai ya biya shi. Idan kuma Allah bai tausaya maka bai abin nan ba, bai ga damar ya gafarta maka ba, sai ya kai ka wuta ya azabtar da kai gwargwadon haƙƙin wannan bawan Allah. Allah ya mana tsari,
amin.
Idan cikin dai rayuka a yi ƙoƙari a kiyaye rayuka, tunda ka ga Allah bai yadda mutum a karan kansa ya kashe kansa ba, to kaga kuma ina ga wani da ba shi bai je ɗauransa. Shi yasa Allah ya ce wa katabna alaihim فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص. قالوا نفس بالنفس ري دا ري انت كشي ري أكشيتا. يسأل الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أجل وأنا بك فأك الري يا كما تبكي أي رأيك الجنة بكي أي رأيكم wala taqtulu anfusakum, Allah ya ce kada ku kashe rayukanku, inna Allah, lalle Allah, kana bikum rahima, ya kasance wato a gare ku mai jinkai ne, mai tausayi ne. Sai Allah ya ce
wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara وكان ذلك على الله يسيرا.
الله سبحانه وتعالى cewa man yaf'al dhalika, to duk wanda ya aikata wa'annan abubuwa da aka hana, wani abubuwa ne aka hana? Aqtul amwal, ko aqtul amwalakum bainakum bil batil, cin dukiyoyin ku a tsakanin junanku ta hanyar da ba ta gaskiya ba, da kuma me? Qatulun nafs, ko ku kashe rayukanku. Kuma anan wala taqtulu anfusakum, an ce kada ku kashe rayukanku, ba lalle wani mutum ya kashe ransa da kansa ba. Kana iya ka kashe wani a tashi ai maka haddi, ai maka kisasi a kashe ka, waye kashe kansa?
Kai,
domin kai ka jawo aka kashe ka.
Na'am,
kun gane ko? Shi ma dai wala taqtulu anfusakum, to shine Allah ya ce wa man yaf'al dhalika, duk wanda ya aikata wa'annan ababe da aka hana, kun gane ko? Ai ma nuhiya anhu udwanan, ta hanyar ƙetare iyaka, kun gane ko? Tajawuzul hadd kenan, wa zulman, da kuma zalunci, Allah ya ce fasanfa nuslihi nara, to da sannu za mu sanya shi a cikin wuta, Allah ya mana tsari. Wa kana zalika ala Allah yasira, hakan kuma mai sauki ne a gurin Allah subhanahu wataala, ba wani abbane. Idan wanda bai ji wato wa'azi daga gurin Allah subhanahu wataala ba, ya aikata irin wa'annan ayyuka, to zai samu kansa a cikin wuta. Cin dukiya, mun shaka hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan hatsarin cin haƙƙin juna, ko ba haka ba? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rantsuwa sai an dawo da haƙoƙi ga masu su a ranar alkiyama, sai an yi hisabi. Kun gane ku? Sannan a wani hadisi ya ce az-zulmu zulumatu yawmal qiyama, zalunci duffai ne a ranar alkiyama. Kenan duk yadda wani haƙƙi ya shiga tsakanin bawa da bawa, sai an musu hisabi, kowa an kwato masa wato haƙƙinsa a gurin Allah. To kaga wannan yana nuna mana mu guji wato cin haƙƙin juna, mu guji zalunta juna. Shi yasa Allah ya ce duk wanda bai bar abin da aka hana shi din ba, wato man yafa'al zalika, duk wanda ya aikata abin da aka hana udwana, saboda ƙetare iyaka wa zulman da kuma zalunci, to fa sawfa nuslihi nara, sannu za mu sanya shi cikin wuta. Wato wa kana zalika ala Allah yasira, hakan mai sauki ne a gurin Allah, Allah ya mana tsari. Sai Allah ya ce
in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, kaga ƙarshen aya ko?
Na'am.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, in har kun nisanci manya-manyan laifuka wanda aka hana ku, kun gane ko? Sai Allah ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum, to za a shafe muku, za a yafe muku waɗanda ba su kai waɗannan manyan ba, ƙanana kenan, saghair. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, mu shigar da ku mashiga wato ta girmama, ita ce aljanna. Kun gane ko? Kenan babban abin da ake so ga ɗan adam ya nisanci manya-manyan zunubai. Allah ya ce allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa Allah, mu'minai kenan su ne masu nisantan manya-manyan laifuka, sai dai ɗan ƙananan saghair suke aikata. Kun gane ko? To shi sa Allah ya ce nan ma in tajtanibu kaba'iral ithmi, idan har kun nisanci kaba'iral ma tunhauna anhu, in har kun nisanci manya-manyan laifuka wanda aka hana ku, to Allah sai ya ce nukaffir ankum sayyi'atukum, za mu shafe muku wato ƙananan laifukanku. Wa nudkhilukum, mu shigar da ku madkhalan ko mudkhalan, wato mashiga, ita ce aljanna, kariman ay wa hiya aljanna, ita ce wa huwa aljanna, wato shine aljanna kenan, mashiga ta karamci, mashiga ta girmama, ta girma, ita ce aljanna. A ƙarƙashin wannan malamai suka ce me ake nufi da alkaba'ir, wato manyan zunubai, wasu suka ce guda bakwai, kun gane ko? Kama Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa yadda,
amin,
yake cewa warada anha wa'idu kal qatl wa zina, kamar kisan kai da zina, sariqa da wato sata, duka manyan laifuka ne. Wani Ibn Abbas ya saba yace su bakwai ne, kun gane ko? Ibn Abbas ya tafi akan su bakwai ne, wasu malamai suka ce a sun fi bakwai. Shi Ibn Abbas ya tafi akan hadisin da zamu zo mu karanta shi, hadisin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda, manzo Allah ya faɗi guda bakwai, wasu suka ce ai sun fi bakwai, sun ma kai kusan 80, kamar Imam Az-Zahabi yana da littafi Al-Kaba'ir, kun gane ko? Ya kawo kusan guda 80 ko 70 da wani abu. Al-Kaba'ir yana nan na Imam Az-Zahabi, in ka ɗauka ya kawo duka manya-manyan laifuffuka, ya kawo su kusan guda 70 da wani abu ko 80. Wasu malamai suka ce duka wannan ba zai wato ba da mafita ba. Mafita ita ce kawai duk wani laifi da Allah ya yi wa, ya yi alkawarin wa'idi wato narko, to ya zama kaba'ir, babban laifi. Kun gane ko? Wasu suka ce a duk wani laifi in dai mutum yana tuba, to shi kenan. zai tashi daga babbai kuma karami Allah zai yafe mishi mun gane ko almuhim abinda zamu dauka mu dauka tsakatsakiya duk wani laifi wanda Allah ya nuna ga narko ga azabar da za a yi wanda ya aikata shi to ya zama babban laifi Allah ya mana sani kamar shi kisan kai din da zina da sata kaga duka wato narkon ne ya zamto ko a duniya za a yi mutum hukuma ko ko a lahira hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna wato su wa'annan manyan laifuka guda bakwai kamar yadda yazo a cikin hadisin Abi Huraira yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'a mubiqat kunisanci wato manyan laifuka masu halakarwa guda bakwai sune mubiqat manyan laifuka masu halakarwa na farko shikila kafin ya fade su shikila ya rasulullah sai su sabai suka ce ya ma'aikin Allah wa ma hunna wa ina laifuka ne wa'annan masu halakarwa yace al ishraku billah na farko shirka ga Allah shine mafi girman laifi kun gane ko wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta sai da gaskiya kenan ran muni in ba yayi kisa ba ko yana da aure yazo yi zina kaga wannan ya halatta a kashe shi ko ya kashe wani da sauran dai abubuwan da zasu sa a kashe ko yayi wani ta'addancin da alƙali ya hukunta masa kisa shari'ar musulunci ta ba alƙali damar yayi abin da yake ganin maslaha kun gane ko mutumin da yake tara hanya yana wa mutane kwace ya ji gatar da su ko baya kisa in alƙali ga ya kamata a kashe shi zai sa waɗansu ba za su ƙara ba a malikiya kuma tahzir yana kaiwa kisa a malikiya gargadi yana kaiwa ga matsayin kisa a kashe mutum saboda gargadin na baya kun gane ko to qatlun nafs yana ciki na biyu kenan ko na uku yace was-sihru da sihiri bokanci kun gane ko shi ma yana sa a kashe mutum tsubbu kun gane ko wannan kenan suna cikin manya-manyan zunubai na nawa kenan na hudu ko na biyar wa aklu riba cin riba shi ma yana daga cikin manyan laifuka wanda manzo Allah ya ce suna halakarwa wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara akalu riba kuma Allah ya ce ku barta in ba ku barta ba ku shirya yaki tsakanin ku da Allah da manzansa ko ba yamhaqu Allahu riba wa yubdi sadaqat Allah ya kwashe albarka a cikin sha'anin riba amma ya habaka kasuwanci ya kuma kai sa albarka a sadaka yana sadaka ya sa mata riba wanda ya bada goma sai Allah ya bashi ɗari kun gane ko shine wa yurdi sadaqat sannan na gaba daga cikin wa'annan masu halakarwa wattawalli yawmaz zahr da juya baya mutum ya gudu a ranar da ake yaƙi tsakanin muminai da kafirai wa qadhful muhsanat na takwas din kenan ko almu'minat al-ghafilat na bakwai da kuma yi wa mata kamammu kazafi mutum ya ga mace lafiya lau cikin hijabin ta ce kai kale su ai tana zina wannan shi yana cikin manya-manyan laifuka Allah ya mana tsari Allah ya kare mu daga wannan shar wani hadisin kuma na Abu Huraira shi ma dai yana cewa al-kaba'ir sab'un su dai wato wa'annan manya-manyan laifuka guda bakwai ko wa'annan shi yasa wasu suka ce to ba wato manyan laifukan nan guda bakwai amma magana mafi inganci wannan hadisai na manzon Allah ba yana nufin wai laifi da ake ma Allah subhanahu wata'ala wanda suke zamtuwa manyan laifuka kawai bakwai bane a an faɗi wasu daga cikin laifuka manya guda bakwai haka zaka fassara hadisi kun gane ko wasu daga cikin laifuka manya kuma su ma da suka ce sun kai 70 da wani abu za ta iya yiwa sun fi haka kun gane ko almuhim dai duk abin da Allah ya ce haramun ne mu yi kokari mu guje su duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce mu yi kuma mu yi kokari mu zo da shi daidai gwargwaran iyamu to shine Allah subhanahu wataala yace in tajtanibu khaba'ira ma tunhauna anhu idan har kuka nisanci manya-manyan laifuka wanda aka hana ku to nukaffir ankum sayyi'atukum za mu shafe muku za mu kankare muku wato kananan laifukan ku da ku fai hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laifuka al-salawatul khams salloli guda biyar wal juma'atu ila al-juma'a da juma'a zuwa juma'a wa ramadan ila ramadan da azmi zuwa azmi mukaffiratun lima bainahuma ana kankare laifukan da ke tsakanin su kenan idan mutum yayi sallar asubahi kafin azhur laifukan da ya aikata kanana ana yafe masa daga azhur abinda mutum ya aikata zuwa al'asr ana yafe masa su daga al'asr zuwa maghrib abinda ka aikata na laifuka ana yafe maka su daga maghrib zuwa isha abinda ka aikata na laifuka ana yafe maka su daga isha zuwa asubahi abinda ka aikata na laifuka ana yafe maka su daga yau muna wata rana mu dauka juma'a da muka wuce zuwa wata juma'a ana yafe mutum laifukan da ya aikata daga wannan ramadana zuwa wata ramadana da Allah zai kai mu ana yafe maka laifukan da kake aikatawa sharadi guda ake so ka kiyaye izzatuni batil kaba'ir idan kun nisanci manya-manyan laifuka kaga wannan ayat wancan hadisi yana wato fassar wannan aya kenan abinda ake so mutum ya nisanci manyan laifuka duk wani laifi da kaji Allah ya ce zai yafe to yana yafe su ne idan an nisanci manya akwai laifuka da yawa da muke aikata wasu ba mu sani ba wasu da mantuwa ba da gangan muka aikata su ba to in muna nisantar manyan wanda ake yin su da gangan to Allah ne zai yafe mana sauran Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon tuba daga laifuka
amin
sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nudkhilukum sannan bugu da ƙari za mu shigar da ku mudkhalan karima mashiga ta karamci ta girmama ita ce aljanna Allah ya sa mu daga cikin wa'annan bayi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walin نساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما
كافر مجي وانا آية اكوية ابن نكسون كهرامكو نسانتا واتو من يلي فكا باوي مسلمي با ميسابو hatta da kafiri in ya bar kafirci al-islam yujubu ma qabala musulunci yana yafe duk abin da aka aikata kafin shi shi yasa wanda yazo ya karbi shahada yanzu dan shekara 60 to zai dawo kamar wannan bawan Allah Abdullahi gashina baya da laifi a gurin Allah ko daya da zai fadi ya mutu yanzu shikenan zai je ma Allah baya da laifi domin al-islam yujubu ma qabala musulunci yana shafe dukkanin abinda aka aikata kafin a shige shi kun gani ya tuba daga babban laifi shine shirka da kafirci ko ya dawo musulunci to yanzu bai da komai ya zamto fast fast yake da Allah zai dauki ranshi shikenan to kaga in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atukum wa nudkhilukum mudkhalan karima sai Allah subhanahu wataala ya ce wala tatamannaw ma faddala Allah ba'dakum ala ba'd kada ku yi gurin abinda Allah ya fifita sashin ku ga sashi kun gane ko dir rijalu nasibum mimma iktasabu mazaje suna da rabo na abinda suka aikata na alkhairi duk abinda mutum ya aikata na alkhairi za a tattara mishi a bashi ladan sa walil nisa'i nasibum mimma iktasabna haka nan mataye suna da rabo na abinda suka aikata was'alu Allah min fadli a madadin ku ta gurin abinda Allah ya ba wa junanku ko wanda yana fatan Allah ya ba wa wani wata falala Allah ni ma ka bani a maimakon ku yi wannan was'alullahi min fadli ku roki Allah falalarsa. Allah shine mai komai da kowa, duk abin da ka sani ka ji a ranka ya zo ma, roki Allah ya baka wannan. Kun gane ko? Shine was'alullaha min fadli, ku roki Allah da ka falalarsa. Inna Allah, lalle Allah kana bi kulli shay'in alima, ya kasance wato masani ne a bisa dukkan komai. Kun gane ko? A wannan aya akwai sababin nuzul, ba zai fito ba, ba za ta fito muku fili ba sai an kawo sababin nuzul din ta. A hadisi ya tabbata daga ummuna Ummu Salama, Allah ya kara mata yadda. Ummu Salama a karkashin wannan aya an rawaito hadisi ko hadisai guda biyu da ya kamata mu karanta a karkashin wannan aya. A karkashin wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd, lirijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabu was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli shay'in alima. An Ummu Salama radiyallahu anha, an kalmo daga Ummu Salama Allah ya kara mata yadda, annaha qalat, cewa ita Ummu Salama ta ce, yaghzu rijal wala yaghzu nisa, mazaje suna fita yaki gashi mata ba sa fita yaki, wa inna ma lana nasibul nisful miras, kuma gashi mu mata ana ba mu rabin wato dukiya ta gado. لذكر مثل حظ الأنثيين. فأنزل الله سألا يسوك الدواء آينا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. كانوا في يقول وتفل لا دع الله يفي في تساشي وكتساشي.
نعم
الله ياسا ماذا سنعزوا ياكي كما أكا زور بنقال وأكا تسي أباسو بيو أكا ناكو تو كده كيوانا كأنه وسمع على بسكة تسي وانا آية تاسوكا saboda wannan magana ta ummuna Ummu Salama, Allah ya kara mata yadda. Qala Mujahid, ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri, sai ce bayan wannan dan arrashe ta kuma, saboda Allah kana bikum rahima, Allah mai tausayi ne, sai ya saukar da aya fa anzalallahu fiha innal muslimina wal muslimat, sai Allah ya saukar da lalle musulmai da kuma maza wal muslimat, da musulmai mata sai ta lissafa, an aka faɗi maza sai a faɗi mata, kenan kakku da mu mata duk. Shi yasa a can ƙarshen aya ce ai lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin nisa'i nasibun mimma iktasabu, kenan in maza suka yi imani, suka yi sallah daidai, suka yi azumi daidai, suka yi zakka daidai, hajji daidai, mata ma suka yi, to duka imani dai ɗaya ne, ladan da ake samu duk ɗaya ne a wurin Allah. Kai mace ma tana iya tafi namiji in ta yi ibada, ta yi imani ya fi na namiji, za a ba ta rabon da ya fi na namiji a wajen Allah.
Inna
akramakum inda Allah atqakum. To wannan aya ta sauka. Wa kanat Ummu Salama, Ummu Salama ta kasance tana daga cikin waɗanda suka gabata wajen hijira, lokacin da aka hijira zuwa wato Madina. Hadisi na gaba, hadisin Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa annam ra'atan atatin nabiya sallallahu alaihi wasallam, cewa wata mace ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, ta ce da shi, ya nabiya Allah, ya ma'aikin Allah, lizzakari mithlu hadhil unsayyi, maza suna da kaso biyu, kun gane ko? Maza suna da kaso biyu na mata, wa shahadatu imra'atayn bi shahadati rajulin wahid, shaidan mace biyu a matsayin shaidan namiji guda. Kun gane ko? Kace tunda dai mata suke da wannan kishi, kun gane ko? Tunda Allah ya ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadulla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra, kene in dai ta manta ta tuna wa daya, shi yasa aka ce to in ba samu shedan maza ni ba, dauki mace daya maza namiji, a dauki mace biyu namiji guda, kun gane ko? To shine wata tazo tayi korafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace gashi dai a gado an ce lizzakal mithl hadhul husayn, rabban namiji biyu shine rabon mace biyu shine na namiji, namiji guda. Sannan kuma wajen shaida an ce shaidan mace biyu ita matsayin shaidan namiji guda take, kun gane ko? sai ta ce afa nahnu fil amali kadhalik, haka nan ma a cikin aiki in muka yi sallah sallar kamar ladan rabi na namiji za a ba mu, kun gane ko? Tace in amilat limra'atu hasanatan kutibat laha nisfu alhasan, shi in mace ta tsaya ta aikin alkhairi cikakke rabin ladan na namiji za a bata. Fa anzalallahu ta'ala, sai Allah madaukakin sarki ya kara saukar da wannan aya, wala tatamannu ma faddalallahu, kada ku gurin wato halalar da Allah ya fifita tsakanin ku sashin ku ga sashi, kenan kada ku dinga yin haka. A wata ruwayar kuma mazan ne suka yi korafi, suka ce to tunda da ya zamto mu maza a gado ma an bambanta mu da mata, to haka nan ma a wajen aikin lada ya kamata mu a ninka mana. Allah ya ce wala tatamannu ma faddalallahu ba'dukum ala ba'd, ko wato wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd, kenan kada ku yi gurin wato abinda Allah ya fifita sashin ku zuwa ga sashi. To anan abinda nake so in ja hankalin mu akai, wannan yana daga cikin nau'in abinda malamai suke cewa hasada ce, daga kaga Allah ya yi wa wani baiwa ta wani abu, ya bashi wata haleliyar mota sai ka ganta suka ce mu ma Allah ya bamu, to kai hasada kuma ka shiga cikin wannan hali.
Na'am.
Allah ya ce wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dukum, me yasa baka kulki Allah ba kafin ka ga tashi? Suka ce yana cikin nau'i na hasada, ka ga wani da wani abu na duniya ka ce kai ma Allah ya baka, manzon Allah ya hana, Allah ya hana kuma manzo ya hana. Suka ce cikin abu guda biyu kawai ya halatta in ka ga wani da shi ka roki Allah, shi ne manzo Allah ya ce la hasada illa fisnatay, babu hasada sai cikin abubuwa guda biyu. Rajulun atahu Allahu al-mal, mutum da Allah ya baiwa dukiya, yunfiquha ana al-laylu wa atrafa an-nahar aw kama qala alayhi salatu wassalam, yana ciyar da wannan dukiyar dare da yini ba ka kauta awa 24, akwai wanda Allah ya musu wannan baiwa ciyarwa su. To kaga wannan irin mutumin kace ya Allah ka bani dukiya irin ta wane in yi irin aiki irin nasa.
Na'am.
To nan ne ya halatta kawai, shi ma ba ka cewa Allah ya baka dukiya kai shiru, a'a kuma ya baka ikon aiki irin nasa, shi ne aka yadda ka roƙa kawai.
Na'am.
Kun ji ɗaya ko? Sura na biyu, wa rajulun atahu Allahu al-Qur'ana, da mutumin da Allah ya bashi al-Qur'ani, yatlunahu ana al-layl wa atrafan nahar, yana karanta shi dare da yini ba kakkautawa ko da yaushe cikin karatun Qur'ani yake. To ka ga wannan bawan Allah ya burge ka yana karatun nan, to kai ma kai fatan Allah ya baka irin karatun kuma ka da irin aikin da yake. Kun gane? Suka ce to anan kadai, kamar yadda hadisi ya nuna, anan kadai ya halatta ka roki dukiya wacce zaka ciyar da ita ko da yaushe da ka gani wani yana da ita Allah ya bashi yana cirwa. Haka nan ko ilimi na addini, mutum yana hidima zuwa gare shi yana karantarwa dare da yini ba kakkautawa, to kai ma kai fatan Allah ya baka irin wannan da irin aikin. Amma suka ce in ba wannan ba, bai halatta ka ga wani da wata baiwa da Allah ya masa ba ka ce kuma Allah ya bawo, hanau'i ne na hasada. Kun gane ko? Kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice ka yake so ka roke shi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarji'un, shi yasa a gaban ayar sai yace was'alullaha min fadli, ku roki Allah fa lalassa, ku kyale kowa, kai ka ce ya Allah ka bani abinda baka ba kowa ba a duniya. Eh Allah, duniya ba komai bace ba, kun gane ku? Shi yasa da ya tashi ya ba wa wanda ya fi kowa fajirci, ya ba wa ƙaruna dukiya, ko ba haka ba? Ƙaruna masoyin Allah ne? Allah ba ya san shi. Kenan alamu na dukiya na abin duniya ba alamu Allah yana son ba wa wani? Jarabawa ce. Jarabawa ce. Duk wanda ka ga Allah ya ba shi kuɗi ko ya ba shi wata dukiya ba wai so ba ne Allah yana son sai ba shi. Inda zai ci jaraba shi ne ya amfani da ita gurin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so. kenan a takaice yawa bai halatta mutun ya dinga fatan wata ni'ima da wani Allah ya bashi ya ce shi ma Allah ya bashi irin wannan ba sai cikin wayannan abubuwa guda biyu amma Allah subhanahu wataala kofofin rahmarsa mai yalwa ce shi Allah ma so yake karuke shi wanda baya roƙon Allah ma Allah fushi yake yi da shi shi yasa Allah ya ce was'alullaha min fadli kenan ku roki Allah daga falalarsa din rijalu nasibun mimma tasabu mazaje suna da wato ladan su cikakke na abin da suka aikata duk abin da ka aikata Allah zai taskance maka shi na alheri kun gane ko haka nan duk walin nisa'i nasibun mimma tasabna haka nan mataye suna da sakamakon su a gurin Allah na abin da suka aikata idan ku bari yi wa juna gorace gorace ko bari yi wa juna fatan Allah ya ba ku na wani kowa yayi kokari ya aiki tsakaninsa da Allah subhanahu wataala kun gane ko was'alullaha min fadli ku roki Allah daga falalarsa inna Allah lalle Allah kana bi kulli shay'in alima ya kasance wato ya kasance bi kulli shay'in dangane da dukkan komai aliman masani ne kenan ya san waɗanda suke da bukata kuma suke komawa zuwa gare shi ba tare da suna kallon wato abinda Allah ya baiwa wasun su ba kuma anan zan ƙara bayani malamai suka ce ita hasada tana cutar da wanda yayi ta kafin ta cutar da wanda aka yi domin wanda yayi hasada yana fara jin damuwa a zuciyarsa dabi'a ce wacce Allah yake ya halicci dan adam da ita abinda yake so wanda hasadar shi bata rinjaye shi ba idan ya ga wani da wani abun alheri sai mai addu'a ta fatan alkhairi to wannan shine mafi alkhairin mutane daga ya ga mutum da wani abu da Allah ya masa ta ni'ima sai ya masa addu'a ta fatan alkhairi ba sai ya ce Allah kai mai Allah ya mu ma ya sa mu adan shi a kai dai kai mai addu'a Allah ya tsare Allah ya ƙara rufa asiri Allah ya sa maka albarka Allah ya saka ga sufan shi da sauransu kai ma sai ka roki wata buƙatar da ban ba ta sama kun gane ko was'alullaha min fadli suka ce hasada tana da nau'ika kala kala akwai wanda shi hasadarsa ta kowace zama mummunan hasada shine wanda zai yi gurin ni'imar da Allah ya yi wani waccan ta lalace ko da shi ba za ta dawo ta same shi ba wannan shi yafi zama kowane mummunan mahasadi shine wani sharrul hasidin idza hasada ana neman tsari daga hasadar shi kun gane ko akwai mai hasadar da kuma shi ta tashi daga wajen wanda ta dawo masa ci aga shi kuma wannan shi ma san kai ne da shi ananiya wannan shi ma ba musulunci bane ba akwai wanda kuma hasada shi a ta wanda ta zauna a matsayin tasa ni ma Allah ya bani to ita ce mai rangwani ko to ita ma ba a santa wacce dai aka fi so shine wacce akan aikin alkhairi mutum yake yi yana ciyar da dukiyarsa to kai fatan kai ma Allah ya baka irin dukiyarsa kuma da irin aikin nasa ko kuma mutum ne mai karatun Qur'ani ko ilimin addini yana aiki da shi yana hidima da shi yana fadakarwa da shi kai fatan Allah subhanahu wataala ya baka irin wannan ilimi kuma kana aiki irin na wannan bawan Allah wannan shi kadai aka yadda da shi amma in ba haka ba suka ce to bai halatta ba Allah ya tsare mu da ciwon hasada akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama da yake nuna cewa hasada tana cinye aikin bawa kamar yadda wuta take cin karmami kun san karmami kare wannan wanda ake yi na hatsi da nawa in sun ya bushe ya kake ganin an cinna masa isansu an kunna mai wuta ya kake ganin wuta za ta halaka shi to haka hasada take cin aikin bawan da yake yin hasada duk mai hasada to ya tabbatar aikinsa na alheri kamar ya cinna masa wuta ne hasadar shi da yake aikatawa na bakin ciki ga mutane to wannan hasada tana cinye masa ayyukansa kyawawa kamar yadda wuta take cin karmani kun gane ko to anan ya kamata mu tsaya Allah ya mana tsari wato kuma ku tambayi Allah baya wato yin ita ka roki Allah ma ya baka ibada kai kun gane ko ibada ce addu'a ibada ce ko ba Allah bai amsa maka bukatar taka wacce ka roka ba addu'a ba ta tafiya a manza dan uku ne ko dai Allah ya jinkirta maka domin a lokacin da ka roka idan an baka wata kilta halaka ka abin dukiyar da ka roka Allah ya baka kuma ta zama sanadiyar halakarka sai Allah ya kyale ki baka ya ajiye maka zuwa wani lokaci ko kuma ya jinkirta maka ita zuwa lahira lokacin da kake bukatar lada sai a ce to ga wata addu'o'i nan da kai tun a can ba a biya maka su ba saboda in an baka su za su zamto halaka gare ka to yanzu za su yi maka amfani a nan gidan duniya Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon roƙonsa da ikhlasi ya kare mu daga sharrin hasada Allah subhanahu wataala ya sa wato ya karba ikon mu ya sa kuma mu cika da imani ya ba mu ikon dagewa a cikin wannan wata mai alfarma abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام